Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Farkon ku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 23 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin domin tattaunawa da shugabannin Jamus kane shiga taron da ake gudanarwa akan makomar siyasar kasar Libya. Mazauna yankin karkara a gundumar Kangra da ke arewacin India sun ce sun damu su ga an musu allurar rigakafin COVID-19 bayan barkewar annobar ta biyu wadda ta yi barna a ƙauyukan a watan da ya gabata. Kanan babban kamfanin da ke buga jaridan Apple Daily mai rajin kafa demokuraɗiyya a Hong Kong ya sanar a yau Laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar masana harkokin tsaro sun fara yin tsokaci kan kirarin kai hari da kungiyar IS ta yi a gidan kakakin majalisar dokokin kasar.
Abin yana da bukatar lalle a tantance shi saboda kwantar ma al'umma da hankali, kuma zai iya yiwuwa irin ayyuka ne na tada hankali ta hanyar yada labaru wanda ba su tabbata ba.
A jihar Nasarawa Najeriya kuma, kungiyar Kwadago ta jihar ta ki amincewa ta janye yajin aikin da ta tsunduma bisa dalilin cewa
kudin da ake zuwa da ita daga gwamnatin tarayya, wato Federation Account Allocation, in ya gaza biliyan 4 ko kuma biliyan 4 da miliyan 500, to gwamnati ba za ta iya cigaba da siyan wannan karin girma ba.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamali Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Bayan sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin domin tattaunawa da shugabannin Jamus kane shiga taron da ake yi akan makomar siyasar Libya. Jamus da Majalisar Dinkin Duniya sun shirya taron na Berlin ne da zumar dori akan yunkurin farko na tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a yakin da ake gwamzawa a Libya kana taimakawa gwamnati ta daidaita. Muna da damar da a cikin 'yan shekarun nan ba mu yi amfani da ita ba wurin taimakawa Libya ta fice daga rikicin, ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma darajarta, Blinken yana faɗa bayan wani taro da safiyar yau tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas. Wakilin Amurka na musamman a Libya Richard Norland ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa wannan taron zai bada damar ɗaukar matakin da ake bukata nan ba daɗewa ba domin yin zaɓe a watan Disamba kana a tabbatar da tsarin mulki da kuma dokokin zaɓen. Mazauna yankin karkara a gundumar Kangra da ke arewacin India sun ce sun damu su ga an musu alluran COVID-19 bayan barkewar annobar ta biyu wanda ta yi ɓarna a ƙauyukan a watan da ya gabata. Yayin da hanyar binciken zamani ya tabbatar da mazauna birane sun samu allurar rigakafin, wasu miliyoyin mutane da ke yankunan karkara ba su samu allurar ba saboda matsalar rashin fasahohin zamani. Rajistar yin allurar a shafin yanar gizo da gwamnati ta tabbatar yana zama kalubale ga mutane da dama, kamar Harmam Singh da kawai yake da wayar tarho irin ta da kana ba shi da hanyar sadarwar yanar gizo. Singh ya faɗa a cikin wasu wasi cewa kawai ni dai ina da wayan tarho amma ban san yadda ma wayoyin zamani suke aiki ba. Shirin bada allurar rigakafin India na samun ƙarfi, inda tuni kasar ta yi wa sama da mutane miliyan 8 allura ya zuwa ranar Litinin a shirin na rigakafi kyauta ga kowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kamfanin da ke buga jaridar Apple Daily mai rajin kafa demokuraɗiyya a Hong Kong ya sanar a yau Laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako. Kamfanin mai suna Next Digital, wanda ke da jaridar ta Apple Daily, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yaɗa labarai a Hong Kong, ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa bugun labarin jaridar da kuma yaɗa shi ta yanar gizo na ƙarshe ba zai wuce ranar Asabar 20 ga watan Yuni ba. Yana mai nuni da abubuwa da suke faruwa a Hong Kong. Wata kafar yaɗa labaran cikin gida ta ce Bugun karshe na labaran jaridar Apple Daily zai fito ne nan ba dadewa ba zuwa gobe Alhamis. Jaridar Apple Daily da mai bugata dan shekaru 73 a duniya wanda ya kafa kamfanin Next Digital kuma yake mallakar sa Jimmy Lai. Hukumomin Hong Kong na auna su tun bayan da China ta kakaba wa yankin dokar tsaron kasa mai tsauri a watan Yunin bara a matsayin martani ga gagaruman zanga-zangan kin jinin gwamnati da yake rikide ya zama tashin hankali a shekarar 2019.
Anjima kadan babe Akubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger wasu yan kasar sun fara maida martani bayan kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai a gidan kakakin majalisar dokokin kasar Seinu Umaru da ke birnin Yamai a ranar Asabar 12 ga watan Yuni, lamarin da ya sanadin mutuwar jami'in tsaro daya sannan da ya ji mummunan rauni. Wakilin muryar Amurka Yamai Sulaimomin Barma ya aika mana karin bayani.
Ta hanyar wata sanarwar da ta ruwaito a shafinta na yanar gizo ne kungiyar IS ko kuma Etat Islamic a Faransance da ya ikirarin cewa ta dauki alhakin harin da aka kai a gidan kakakin majalisar dokokin kasa, bugo da kari shugaban jam'iyyar MNCD Nasara Seinu Umaru da ke unguwar Kubiya ta birnin Yamai yau kwanaki 10 da suka gabata. Bayanar wannan labari a wani lokacin da ake jiran jin abin da sakamakon binciken 'yan sanda zai bayar wani abu ne da ya ja hankalin masana sha'anin tsaro irin su Alkasim Abdulrahman.
Idan wannan magana ta tabbata gaskiya ne, ana tunanin kina akwai abin da ake ce masa silil dormant ko makwanta ta su a cikin birnin Yamai ko da ke abin yana da bukatar lalle a tantance shi ta saboda kwantar ma al'umma da hankali. Kuma zai iya yiwuwa irin ayyuka ne na tada hankali ta hanyar yada labaru wanda ba su tabbata ba, kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe wanda suke nesa ga wannan abubuwa. Za ka ga kamar Congo mutanen ADF kin nan sun kai hari za a ce ISIS ce da sauransu.
Abintini maharan waɗanda aka bayyana cewa su biyu ne suka zo akan babur sun buɗe wuta akan jami'an tsaron da ke kofar gidan Alhaji Seinu Umaru, abinda ya ba su damar kashe guda kuma suka jikkata ɗaya kafin su arce cikin duhu. Alakanta wannan al'amari da ta'addanci wani abu ne da ya haifar da muhawara a tsakanin jama'a, yayin da wasu ke cewa akwai kamshin gaskiya, wasu kuma na ganin abin tamkar tirji ne irin na masu yunkurin haddasa rudani.
Mutanen nan baka san su ba, baka san da waka yaki ba, baka san kamar su, baka san da suke ba, sai an kai suke da an ci a sune sun kai sun kai ihu sun ga kuma ta yada buskar yaran gizo-gizo su sun kari su sun kari mu kanmu ba su dama suna san cewa kamar abin ya dame mu. In muna gurin kamar abin ya dame mu ke lokacin za su kara shigo mu kuma da kari, mu kanmu masu amfani da kafofin sadarwa na zamanin nan mu kokari mu ta kazan cewa kanmu dinga yada abubuwan hamura ba abin muhimmanci. Mun yi imani da abin da suke yi na su ba da tsoro, kasan in ka rasa ta hodi to kana iya kama ko ina ka ce in Allah ya yarda sojojin mu za su yi nasara bisa kansu.
Tana yiwa dai da haɗa hana suke yi su ma da suka ji dai har yanzu yalla wata kila ba a kama don suka yi wannan harin ba, to shine suke son yanzu su yi amfani da wannan dama su ce suna suka wannan hari, to ko da dai ya kasance su suka kawo ma to muna ganin in Allah ya so karhin su ya kare ne.
Kawo yanzu hukumomi ba su mai da martani akan ikirarin na kungiyar IS ba, to amma wata sanarwar ma'aikatar cikin gida a washegarin kai wannan hari ta dan kwatanta abin a matsayin wanda ya yi kama da aika-aikar yan ta'adda, a yayin da a wancan lokaci wasu shaidu suka ce maharan sun yi yunkurin sace wata motar jami'an tsaro da ke ajiye a kofar gidan da abin ya faru. Mafari kenan aka yi hasashen cewa barayi ne suka yi yunkurin gwada sa'arsu. Sauraka rahoton binciken 'yan sanda kaɗai ne zai fayyace zahirin abubuwan da suka wakana a cikin daren Juma'a wayewar Asabar 12 ga watan Yuni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Talata, sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya ce zai yi aiki tare da majalisun dokokin kasar domin gyara dokar cin zarafin jima'i akan manyan kwamandojin soja. A wata sanarwa da yake bayyana goyon bayansa ga shawarwari da wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar, Austin ya ce shi ma yana ra'ayin sauya shirin ɗaukar ƙarar kotu akan laifuka kamar cin zarafin cikin gida. Shugaban na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon zai bayyana a gaban kwamitin ayyukan soja na majalisar wakilai domin sauraren shi akan kasafin kuɗin ma'aikatarsa. An dai dade ana kokarin neman gyaran dokar cin zarafin jima'i a ma'aikatar sojin Amurka. Ciki har da yunkurin da Sadata Kevin Gillibrand ta yi inda ta gabatar da dokar da za ta baiwa masu shigar da ƙara kotu da ke zaman kansu damar kula da batutuwan cin zarafin jima'i da wasu manyan laifuka. A ƙarshe, shugaban shirin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Talata cewa sama da mutane miliyan guda a kudancin Madagascar ke shirin fadawa cikin tsananin yunwa, kana tuni wasu 14,000 suka shiga yanayi mai kama da yunwa. Ba za ka iya gane irin munin lamarin ba, David Beasley yana faɗa wa wani rukunin 'yan jarida game da halin da mutane ke ciki yayin da ya je ƙasar ta tsibirin Afirka ta Gabas. Ya ce mutane na shan wahala kafin su samu abin da za su ci, kana wasu da dama na mutuwa. Shugaban shirin abincin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane na taimaka ma kansu ne da laka da kuma furanni, kana ɗaruruwan yara na fama da rauni a jikinsu da kuma hannuwa da ƙafafu. Misali ya ce abin matukar tashin hankali ne idan mutum ya je ya gani.
A gaya da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu leka Najeriya. Kungiyar Kwadago a jihar Nasarawa ta kasa cimma daidaito da gwamnatin jihar kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yajin aiki da ma'aikatan jihar ke yi mako guda da ya gabata. A ranar 15 ga watan Yunin da ya gabata ne dai ma'aikatan gwamnatin jihar Nasarawa suka bi sahun ma'aikatan lafiyar jihar wajen yin yajin aiki don gwamnati ta biya musu bukatunsu, da suka hada da yin ƙarin girma ga ma'aikata da biyan sabon tsarin albashi na naira 30,000 mafi karanci da biyan 'yan fansho akan ka'ida da sauransu. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Bayan an yi ta kai ruwa rana tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon ne suka cimma yarjejeniya wanda daga bisani ma'aikatan suka ki amincewa, suka kuma amince su ci gaba da yajin aikin har sai yadda hali yayi. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Sarki Iya yace sun lura cewa amincewa da wani sashe na yarjejeniyar da gwamnati ta ƙara ba zai haifar musu da damai ido ba.
Alhamdulillahi zan ce an samu cimma matsaya ba samu cimma matsaya ba. Dalilin ya sa na ce an samu cimma matsaya shine mun riga mun gama tattaunawa akan abubuwa guda uku har mun rubuta yarjejeniya. To da muka je sai mun taras akwai wani sashi a cikin yarjejeniyan wadda kaman dai an kara ta ne, wadda kuma muna ga kaman in mun sa hannu gaskiya ba zai zama mana alheri ba. Karin nan kuwa ita ce yadda suka ce wai idan kuɗin da ake zuwa da ita daga gwamnatin tarayya wato Federation Account Allocation in ya gaza biliyan 4 ko kuma biliyan 4 da miliyan 500, to gwamnati ba za ta iya ci gaba da biyan wannan karin girma ba, sai dai ta koma baya ta dauki wannan albashi da muke karba yanzu nan sai a yi amfani da shi. To ganin haka sai muka ce ma gwamnati to su yi hakuri, tunda haka ne kuwa mu ci gaba da yajin aiki ba komawa har sai wannan sashi na wannan yarjejeniyan an cire ta.
A bangare guda kuwa gwamnatin jihar ta Nasarawa na cewa duba da irin halin rashin isassun kuɗi da dimbin ayyuka da take yi don inganta rayuwar al'ummar jihar, kamata ya yi ma'aikatan su nuna halin da tako. Dr. Abdulkarim Abubakar Kana shine kwamishinan shari'a a jihar Nasarawa yace za su ci gaba da tattaunawa har sai sun samu daidaito.
A yanzu dai abin da zan iya ce shine kusan duk abin da suka ce suna so zuwa ne su ta ba su. Na magana minon wucin gwamnati ta ma riga ta fara game da maganan tsohon albashi wanda suka ce dole a biya su na lokacin suka yaje aiki da 2016 gwamnati ko tsara maganan kusan miliyan ne 800 da wani abu yana ana neman wato kusan biliyan ɗaya kenan. To dama gwamnati ta riga ta fara da biya. A hakika faruwa yanzu shine duk wanda ke kasan nan ya san kusan kowane wata allocation na kuɗin da ke zuwa daga
tarayya
kuma ruwa yake. To gwamnati ko tace to in ba kuɗin biya ai ba zai yiwu a ce dole sai an biya ba. To maganan da yanzu ya jawo
a halin da ake ciki dai ma'aikatun gwamnatin jihar Nasarawa da cibiyoyin lafiya mallakar jihar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai bangarorin biyu sun daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo bayanin shugaban kungiyar makiyaya mai yatti Allah Muhammadu Kirwa da ke cewa duk da akwai miyagun iri a Fulani makiyaya, duk da haka Fulani su suka fi ɗanɗana kuɗar fitinar. To ta yaya ne?
Abunda muke haɗa mu duniya kullum, babu ƙabilar da babu ɗan ta'adda cikinta, babu ƙabilar da babu ɓata gari cikinta. Abinda muka ce a zo ƙasa ta haɗa kai, duka a yaƙi maƙiyan ƙasa, ko ba Hillace ne, ko ba Inyamur ne, ko ba Yarbe ne, ko ba Barbare ne, ko ba Haushe ne. Bindigogin da Boko Haram ke riƙe da su Hilani ne suka saida musu, ko ba Hillace nawa ne cikin ƴan Boko Haram. Sannan TV da aka kakkama ɓarayi cikinsu, da aka kama ƴan ta'adda cikin su da AK-47 guda wajen 40 da wani abu, Hilani ne suka saida musu su, ko waɗannan yanzu ƴan IPOB da ke hitowa ma ƙuru-ƙuru ga sunan ɗauke da AK-47 suna ƙona police station. Tun da aka ware ta'addanci a waɗa muna police station nawa ba Hillace ya je ya kunna mu wuta, a waɗa muna ɗan sanda nawa ba Hillace ya tare bisa hanya ya kashe. Abin ciki abin da ke musabbabi maganan makami da ake danganta ba Hillace yanzu kan ai wanda ma danganta ba Hillace da makami kamar renin hankali ne da renin wayo, domin ga ba su makaman nan waɗanda ma suka saidan mahillanin da inda suka samu makaman ga sunan sun yi to ƙuru-ƙuru suna gwada suke da abinsu. Sannan an ta'adda hillanin da ake magana, kullum kungiyar miyatta Allah shirye take da ta bada kowane irin gudunmuwa ta tabbatar da cewa an yaƙi wanda ya ƙibarin ƙasa ta zauna lafiya. Ai za kowa ne ne shi. To amma me yasa kullum magana ɗaya ce? Kuma ƴan ta'adda nawa ne ake kama a Najeriya yau a iske ba ma hilanin ba ne? In mun ce babu hilani cikin ƴan ta'adda mun yau da kanmu, akwai su kuma suna nan, amma wace hanya za a bi a yi maganin ta'addanci? Sun bi hilanin ne. Yau a Najeriya ba wanda ya zama maciyaci wanda aka tsiyata a sha'anin kidnapping, a sha'anin sata shanu, a sha'anin rayuwa wanda ya wuce ba Hillace a Najeriya yau. Saboda haka magana ganin ba Hillace da makami mutumin da ke ɗaukar sanda, ana mamaki yana da bindiga yanzu. To ina ne shi yana kera bindiga ne? Me yasa ba za a yi magana inda ake kawo bindigar ba? Me yasa ba za a yi magana su wane ne ke kawo bindigogin ba? Kuma shanun da ake cewa ana sata a saci saniya 1000, ina ne suke bi suna wucewa har a je a halakar da su ba a san wanda ya ɗauke su ba? Wannan shi kanshi idan za a ɗauki mataki, mu yau in za a kawo kwamiti na zaman lahiya, za a kawo kwamitin maganin ɗan ta'adda, kashi 99% ba Hillace daji aka taimaka, saboda shi ne wanda za a cuta bai da inda zai je ya kai ƙara. In ba irin wannan tarun muka yi ba, ba inda ma za a ji labarin wani ba Hillace an cuce shi a Najeriya. Amma yau duk wani abun da ya waru kyas, ko ƙarin mota aka za a ce ga Hillace can sun tare sun kashe. Kwanakin baya a express na Bini, mota ta zo ta yi haɗari, mutane suka mutu, aka ɗauki hoto ana nuna duniya ana cewa Hillace henchmen ne suka tare motar suka kashe su. Saboda haka mu dawo mu haɗa mu kanmu gaskiya a Najeriya, mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu da kanmu. Kuma ita siyasa ba wai an kawo ta ne don hauka ba, an kawo ta ne don wayar da kan al'umma kuma su zo kusa ga mutane. In ma haka din ne, to mu siyasa ma ba ta yi mana amfani ba. Kuma ma mu zauna babu siyasa muna nan yadda muke dajin abin mu dajin mu haka nan. Domin mun yi ta, mun so ta, mun yi abin da ya kamata mu yi cikin ta, amma har yanzu jininta yana nan bisa kanmu. Daga wata 6 zuwa yanzu, mutumin da ya mutu tsakanin yaro da mace da maza da tijai ya kai mutum 16,000 da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi kwara 160,000 da wani abu. Gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida 20,000 da wani abu. Kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi, akwai kididdiga, akwai hotuna, ba wai labari ba ne. Ana ta taruruka na shan shayi a Abuja, a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi. Wani tun da Allah halicce shi ma ya faɗa mai wani gari na Hilani bai san shi ba. Saboda haka a dawo ma gaskiya, a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take. Ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba. Duk yadda kake ka san magani, dole sai ka nemi likitan da zai faɗa ga yadda za ka sha maganin nan. Mu haɗu ne don mu wayar da kan al'umma Fulani menene matsayin gwamnati, menene matsayin jami'an tsaro. Amma duk abin da aka tashi, in ba mu muka yi ƙoƙarin cusa kanmu ciki ba, sai a yi ta ƙoƙarin ana son a bace mu, sai abu ya lalace kuma kaji ana neman mu ya za a yi a gyara, ya za a yi a gyara. Saboda haka wannan hasarar da aka yi, mu muna da tabbacin cewa lokaci ne kuma matsayi ne ya zo, in Allah yadda kuma zai wuce, kuma za a fahimci gaskiya, kuma Allah zai ganar da masu gaskiya da gaskiyarsu.
Mun gode har don zuru sai wani lokaci.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Yanzu kuma ga matsayin mai bishara da yaɗa zaman lafiya a Kaduna, wato Pasto Yohana Waidi Boru, da ke da kwarin gwiwar za a iya gyara lamuran da suka rincaɓe a arewa, duk da dai wasu na cewa ba a bari a kwashe du.
In ba kadaran Allah ba, arewa za ta gyaru. Zan gawaka da lai guda biyu ko uku. Musulmi da Krista ya koma ga ainihin kwaison addinin Krista da Musulunci, ya kuma tuba a kan abin da mu yi wa junanmu. Na farko kenan, mu tuba ga Allah mu kuma roki junanmu gafara. Na farko kenan, na biyu, wallahi in manyan mu arewa sun ce za mu zauna lafiya za mu zauna. Domin manyan mu suna da bakin zaren, in sun zauna da talakawa za a gyara magana, kuma magana za ta yi cewa za a zauna lafiya. Na ƙarshe zan gaya maka, dukkan mu arewa in mun ce za mu zauna lafiya, wallahi ran kai da za mu zauna lafiya. It's just for us to be willing to do the right thing. That's all I can tell you.
To first bari ma tambaya ɗaya ko biyu. Shin a nan cikin wannan zantawar su waɗanne mutane ne manyan arewa da kake magana?
Su kashe uku ne ‘yan arewa nake magana. Na farko ‘yan siyasa, manyanmu masu fadaji arewa na classify under one group kenan. Na biyu malamai addinai, uwa uban kenan malamai addinai. Na ƙarshen talakawa. To ‘yan an samu in yau malamai addinin Krista za su fita su gaya wa Kristoci gaskiya, su daina neman abin duniya, su daina kwaɗayi abin duniya, su yi koyon tsakaninsu da Allah menene Bible ya faɗa game da zamantakewa da kowane irin mutum. Ka ga na farko kenan. Haka ma malamai addinin Musulunci koma sun yi wannan, wallahi ina gaya maka. Don haka nake an juye baya ne, kowa ya shiga, malami ya shiga ya zama dan siyasa, ya je karban brown envelope government house. Talaka ga gaskiya, malami ke faɗi gaskiya, pastor ke faɗi gaskiya, ai duk abin da ya kai mu akai arewa wanke hula kai mu dare kenan. Na biyu sarakunan mu wannan daman da aka ba su da da kowane mutum ya shiga ango an san shi. Sarki ya fita da talakawansa fiye da gwamna. Yanzu ana ce wai ana sallami sarakuna wai suna mu'amala da ƴan ta'ada, inda an ba su haƙƙoƙinsu da matsayinsu wayan da ƴan ta'ada, wallahi ina ga maka sa. Duk wannan ana ce ƴan ta'ada ɗin nan ko kuwa ƴan wannan Fulani da ake cewa wai su suna kidnapping. Wallahi sarki guda a arewa zai iya zauna ya kira su, ba zai fita ko ina, ba zai sa kakaki ba, wallahi zai zo fada. Ba irin sarakuna muke da su da kenan ba, ai duk su nake mulki. Na ƙarshen talaka, in ba talaka ya bar zaman ya zama dan kanzaki a amfani da shi a wannan wurin, talaka ya nemi abin da dogara ga Allah, ya koma ga Allah, wallahi da arziki da kome ne Allah. Arewa ba wai za ta dawo ma, za ta ma fi kyau fiye da yadda ke muna tunani, don mun fahimci junanmu, mun gane da junanmu, mun san kurakurenmu. Mu yadda kurakurenmu, mun kuma tuba ga Allah, tubanmu ga Allah, Allah mai karban tuban mumuni.
Pasto,
Allah zai share mana hawaye.
Pasto Yohana Boru, akwai abin da ka faɗa na ƙarshe. Banda waɗannan shugabannin arewa, ka ce idan kamar duk jama'a za su ga dama a zauna lafiya ko a dawo da yankin yadda yake za a iya. Wannan ta yaya za a yi? Kuma jama'ar talakawa ne na kowace jiha kake magana ko kuma ko wasu nau'in jama'a ne?
Yawwa, duka ne. Barin ga maka yadda za a yi. Na farko, dole ne a bar sarakuna nan, in akwai dakatai, akwai masu unguwanni, akwai hakimai, a ba su dama su san wane ke wurin. In nan yankin duk musulmai ne, kamar an je arewa ta yamma za a iya samu garuruwa, ba su da ke ka samu ba ma guje ma ko ka samu karsa. To a zauna talakawa zauna sarakunan su tattauna ina mafita, a fara tasanci daga gida ko gurin mai anguwa zuwa ga dakaci, daga dakaci akai gurin hakimi kafin akai gurin emir. To an gama a submitting ga abin da aka yi. A ba su dama, a ba su sarakunan su exercise right now, su san waye ne, a san waye ne ba daidai wa cikin a zauna. A kirawo malamai, in Kristoci na wurin akwai musulmai haɗe, a kawo malamin addini wanda sahihi malami ne, ba irin sanannen malamai ɗin nan ba da an san su, amma ba su san kiman bil'adama ba, ba su ma san addinin ba, sun shiga siyasa suna neman abin duniya. to wallahi an biye nan ko ina ko na ward wallahi na tabbatar maka gwamnati ba zai kashe miliyan guda ba a state akan maganar tsaro domin in talakan su yare da kansu sun sasanta ta kanunta da junan su gwamnati ma sai ta zauna can mace ya barcin ta mutan mamanta ma wai akwai wani abu akan sannan sai da aiki kawai za ta ba
mau sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
a gaida Nasiru yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna jiwo gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani kwamitin rage radadin talauci a kasar tamu to muna fatan za mu gani a kasa domin dai an dade ana tafka ruwa kasa na shanyewa sako na gaba ya fito daga Bakar Kawu Girgir ya ce salam biyoye Hausa kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa domin za ku lo hanyoyin rage radadin talauci da ya addabi al'ummar kasar wannan abun a yaba ne amma muna fatan kwamitin zai samu hanyoyin bada tallafi ta hanyar bankunan jama'a don kaucewa fadawar tallafin hannun waɗanda ba dan su aka yi ba sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe ya ce muryar Amurka na kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe Honorable Mema Labuni da ya sakarwa shugabannin kananan hukumomin jihar sa 17 kuɗaɗe domin su samu damar yin ayyukan ci gaba ga jama'ar su saboda kananan hukumomi a jihar mu ta Yobe suna cikin mugun yanayi na rashin kuɗi yadda ko aikin 50,000 shugaban karamar hukuma ba zai iya yi ba har sai ya rubuta wa gwamnatin jihar ta amince alhali kananan hukumomi su ne kusa da talakawa sai sako daga Sani mai langelange ya wuri Saliu Usman taka lafiya da Zaid Bala kofar sabuwa a ce kiran da mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya yi wa matasa da su yi iya bakin kokarinsu wajen ganin kasar ta ci gaba da zama a dunkule ya yi daidai ta fatar Allah ya kawo mana fahimtar juna tsakanin dukkan kabilu da addinai da ke Najeriya da ma duniya baki daya sakonmu na karshe ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri a sani karfe bena uban kungiyar sama da buhu ce muna kira ga 'yan Najeriya musulmi da kirista mu dage da yin addu'o'in nan ci da ke faruwa a kasar mu ta gado Najeriya madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amban a takaice
Baban Lai a takaice yau na raba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin domin tattaunawa da shugabannin Jamus kane shiga taron da ake gudanarwa akan makomar siyasar Libya. Jamus da Majalisar Dinkin Duniya sun shirya taron na Berlin ne da zimmar dori akan yunkurin farko na tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a yakin da ake gwamzawa a Libya kana taimakawa gwamnati ta daidaita. Mazauna yankin karkara a gundumar Kangra da ke arewacin Indiya sun ce sun damu su ga an musu alluran COVID-19 bayan barkewar annobar ta biyu wanda ta yi barna a ƙauyukan a watan da ya gabata. Yayin da hanyar binciken zamani ya tabbatar da mazauna birane sun samu alluran rigakafin wasu miliyoyin mutane da ke yankunan karkara ba su samu alluran ba saboda matsalar rashin fasahohin zamani. Rajistar yin allurar a shafin yanar gizo da gwamnati ta tabbatar yana zama kalubale ga mutane da dama kamar Harmam Singh da kawai yake da wayar tarho irin ta da kana ba shi da hanyar sadarwar yanar gizo. A ƙarshe babban kamfanin da ke buga jaridar Apple Daily mai rajin kafa demokradiyya a Hong Kong ya sanar a yau Laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako. Kamfanin mai suna Next Digital wanda ke da jaridar ta Apple Daily ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yaɗa labarai a Hong Kong ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa bugun labarin jaridar da kuma yaɗa shi ta yanar gizo na ƙarshe ba zai wuce ranar Asabar 20 ga watan Yuni ba yana mai nuni da abubuwa da suke faruwa a Hong Kong.
Kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe. ake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.